This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba ke shigo mana da shirin amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
Jama'a, assalamu alaikum. Yayin da hukumar zaben Najeriya INEC ta dakatar da zaben cike gurbi a wasu mazaben ƴan majalisar dokoki a jihohin Kano, Enugu da jihar Akwa Ibom, wani rahoto da guda daga cikin kungiyoyin fararen hula da suka sanya ido akan yadda zaben ya wakana a Kano ya zargi jam'iyyar NNPP mai mulki a jihar da amfani da matasanta wajen hana mutane kada kuri'a a wasu rumfunan zabe, sai dai jam'iyyar ta musanta zargin. Mahmud Ibrahim Kuri na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A jihar Kano, kujerun ƴan majalisar dokokin jihar uku ne aka sake zabe a kansu, wadda ta hada da mazabar gari da tsinyawa, wadda daga bisani hukumar zabe ta INEC ta sanar da dakatar da gudanar da zaben a cikin ta, tare da wasu mazabo a jihohin Akwa Ibom da jihar Enugu saboda yamutsi. Dama dai kungiyar Kano Integrity Block, guda cikin kungiyoyin fararen hula da suka bibi yadda zaben ya gudana a yau, ta cikin wata sanarwa ta zargi jam'iyyar NNPC mai mulkin jihar Kano da amfani da matasa ƴan jagaliya wajen kawo tarnaƙi ga masu kada ƙuri'a. Kwamarin Musaddiq Wada Waziri shine shugaban kungiyar a Kano.
Yadda ƙaramin hukumar gari aka je gurin ana ta kokarin yadda za a hana mutane su yi zaɓe, an kawo waɗanda suke baki ne ba ƴan gari ba, wanda ba su da hakkin yin zaɓe, sun mamaye guri suna razana mutane, har ta kai ga cewar wasu kayayyakin zaɓen ma ba su isa ga inda ma ya kamata a ce ana suke ake yin zaɓen ba, wasu mutane sun ɗauke su. Bayan haka nan kuma akwai su a wasu wuraren da za ka je ma ba za ma ba a sha ba, kamar isa ba kamar ka shiga ba. Saboda kai baka da wata alama ta wata jam'iyya da za ka iya shiga gurin, sai waɗanda ake so ne su shiga su ga so.
Waɗannan jam'iyyu ne kuka lura suna yin wannan abubuwa?
Ai wannan jam'iyya da NNPP su da suke yin wannan abu.
To amma Alhaji Sanusi Siraja Kwankwaso da ke baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin siyasa ya musanta ikirarin kungiyar ta Kano Integrity.
Ni dai ban ga haka ba. Mafi yawanci duk inda na ga an yi zaben nan an yi shi cikin kwanciyar hankali, babu wani wanda na ji ina kuka ko yana wani zaben da aka yi, ba wanda za ka ji an ce an zaga ko an daka ko an faɗa masa ko an faɗa masa wasu bukatun makasar. Zaɓe aka yi kowace jam'iyya ta samu rabanta.
A jihar Jigawa kuwa hukumar zaben ta INEC ta gudanar da zaben raba gardama ne a mazaɓar ɗan majalisar dokoki ta tarayya da ke wakiltar birnin Kudu da Boji a takwas daga cikin rumfunan zaɓe fiye da 50 na mazaɓar, inda aka fafata tsakanin jam'iyyar PDP da APC mai mulkin jihar.
Kafa duk inda muka je ko ina aka yi zaɓe lafiya, aka kuma an fito sosai akwai ma'aikata na duka da 'yan sanda, civil defense, sojoji, road safety, immigration, kun tsaro sosai.
Shisu Adam kenan kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa. A baya dai an sa ran cewa zaben na yau Asabar shi ne cikamakin zaɓukan da hukumar zaben Najeriya INEC ta gudanar a bara. Amma saboda soke gudanar da wannan zaɓe na yau a wasu mazaɓo na jihar Kano da Enugu da kuma Akwa Ibom, hakan na nuna cewa akwai sauran aiki a gaba. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To gwamnan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya Babagana Umar Zulum ya rantsar da shugabannin ƙananan hukumomi da masu ba shi shawara. Kamar yadda za ku ja wannan rahoto da sabon wakilinmu Ibrahim Mustapha ya aiko mana daga Maiduguri.
Sama da shekaru 20 kenan ba a gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi a jihar Borno ba, saboda rashin tsaro da ma barin ƙananan hukumomi da al'umma suka yi. A ƙarshen wannan mako ne gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum ya rantsar da sabbin shugabannin ƙananan hukumomi wadda aka gudanar da zaɓukan su a watan Janairun wannan shekara. A cikin waɗanda aka rantsar akwai masu ba shi shawara su 28 da sakatarorin dindindin guda 7 a jawabinsa a ɗakin taro na gidan gwamnati da ke birnin Maiduguri. Gwamna Babagana Umar Zulum ya buƙaci sabbin shugabannin ƙananan hukumomi 27 da ke jihar da su tsaya tsayin daka wajen ganin sun yi wa al'ummomin su aiki tukuru.
Musamman mai ba mutane kawai su shine da wannan kesa. Kuma kafin da Isra da ni jama'a na ga wasu wanda yana jin tsoro ba zai shiga kawai har isi ne ya sa da na kare ne. Na fara
ga dukkan shugabannin ƙananan hukumomi gwamna ya ce duk wani tunkaho da birnin jihar za ta yi dole tushenta su ne ƙananan hukumomi. Haka zalika ya ce duk wani aiki da za a yi a ƙaramar hukuma ya zama dole gwamnati ta san da komai. Ana ta jawabi yayin zantawa da muryar Amurka shugabar karamar hukumar jere Ajiya Inna Galadima Kana mace ta farko da ta taba lashe zabe a karamar hukumar jere da mai baya wa gwamna shawara Abba Kaushau Masa sun bayyana godiyar su ga gwamna.
Kuma da cewa ina farin ciki cewa ni ne first elected in jihar da jere na local government council. Alhamdulillah mun gode wa Allah.
Mun gode wa Allah. Allah ya sa wannan hukumar jere mu wanda ba samu bina ko kuma ra samu.
Ita ma mai bawa gwamna shawara kan sha'anin mata Kori Shatima ta nuna godiyanta game da wannan aiki da ta samu kuma ta ce za ta yi aikin yadda ya dace.
Guri na ne dama wani rana ko da ba da shi zan yi aiki ba wani rana ya zamanto akwai hannuna kuma akwai kokarina a cikin rubijin Borno.
Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zaurin BOA.
Jama'a muna muku maraba da zuwa zauren VOA. Muna tattaunawa da ƙwararru kan fannin tattalin arzikin Najeriya da irin yanayi da ya tsinci kansa a ciki. Za mu tashi ne a bayanan da Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, malami a Jami'ar Yusuf Mai Tamasila da ke Kano ke bayani. Dr. Bismillah.
Ita kuma gwamnati a dalilin samun kuɗinta ya yi baya. Da yawa abin da yake shiga asusun gwamnatin tarayya musamman gwamnatin tarayya sama da kaso 96 cikin 100 yana tafiya ne wajen biyan kuɗin ruwa. Saboda haka tana neman hanyar da za ta samu ƙarin samun kuɗin shiga sai ta maida naira haja. Duk lokacin da ta kare naira kuɗin shiga gwamnatin Najeriya ƙaruwa yake. Misali daga watan June na shekarar ta gabata da gwamnati ta kai naira kasuwannin ta karyata zuwa yau gwamnati a dalilin wannan ta samu kimanin naira triliyan 2. Kari akan abin da take samu a baya kawai a dalilin takare naira. Saboda ai duk kudin da muke samu a dala yanzu idan yazo idan da a naira 430 take saidawa yanzu ta saida dalan nan a naira 800 zauna abu zuwa naira 900 kaga ta samu kimanin karin 400 zuwa 500 a duk dala daya. To gwamnati ta maida shi hanyar samun kudi, ta maida naira Najeriya haja. Wannan abin kai cune. Wadannan kuma su ne manyan dalilai. Saboda haka ya kamata gwamnati ta gane cewa babu kasar da ta maida kudin ta ya zama haja na samun kudi in ba Najeriya ba. Gwamnati ta daina tunanin samun kudi daga naira. Saboda me idan lokacin da ke samun wannan kudin tana ƙara tura al'ummar Najeriya ne cikin kangi da talauci. Yanzu a shekarar da ta gabata kadai sama da mutum miliyan 9 sun fada cikin kangin talauci. Kuma a yanzu haka akwai miliyoyi a bakin gaba suna dab da fadawa wanda da zaran lira nan ta ƙara karewa su ma za su fada cikin tsanani na talauci. Ga yunwa ta fara wa 'yan Najeriya barazana. Ya kamata musamman yanda muke kashe kuɗi akan kayan abinci kimanin shekara 8 zuwa 9 da ta wuce da aka yi wani bincike sai aka ga cewa dan Amerika abin da yake kashewa a albashin shi akan abinci bai wuce kaso 6 ba zuwa kaso 7. Amma tun a lokacin dan Najeriya shine yake kashe kaso mafi tsoka a duniya a ban akan kayan abinci na samunsa. Saboda tun a lokacin kimanin kaso 57 zuwa 60 dan Najeriya ke kashe. Na yi imani yanzu da za a sake wannan bibiyar wataƙila ya kai kaso 100 ko ma ya wuce. Saboda haka rayuwa ba za ta tafi a wannan tsarin ba. Idan akwai kayan abincin da ba ma iya samarwa a gida wanda zai wadace mu, ya kamata gwamnati ta sahale wa 'yan kasuwa ko ita da kanta ta ɗauki ragamar kawo gibin da muke da shi domin abinci da yanayin kaɗan yanayin tsada. Duk nau'in kayan abincin wanda bai ishi ɗan Najeriya ba kuma da ake noma shi a gida ya kamata a hana fitar da shi idan har bai wadace mu ba idan kuma ana yin wani nau'i na kayan abinci misali a wadace kuma ana yi har da rara ya zamana gwamnati ta sa doka iya rarar za a fitar da ita ya zamana mu anan ba za mu samu karanci ba balle ya rinka hawa idan aka dau irin wayannan matakan za mu ga ragowar hawa farashi na kayan abincin zai sauki sannan kuma a ƙara inganta bincike na yanda za a haɓaka wannan kayan abinci misali yanzu a Najeriya idan za mu yi alkama a duk hekta ɗaya abinda muke samarwa bai wuce ton ɗaya ba na alkama amma idan ka je Egypt a duk hekta ɗaya suna samar da sama da ton shida cikin ɗari a sama da ton shida a duk hekta ɗaya shinkafa abinda muke samarwa bai wuce ton 2.5 ba a duk hekta ɗaya amma in ka je Egypt suna samar da ton 8 zuwa ton 9 a duk hekta ɗaya wannan ya samu ne saboda me suna bincike suna inganta harkar noma Najeriya ba ma wannan bincike yanda za mu inganta za a fitar da kuɗi amma ba za a yi ba saboda ana yi da mun ga yanda kayan za su rinka haɓaka wajen sarrafawa to amma ba sa baka wannan ya nuna duk kudin da ake fitarwa ba da gaskiya ake ba a wannan binciken saboda haka wannan sune kusan hanyoyin da ya kamata a bi sannan kuma gwamnati ta daina tunanin kawai samun kudi kai tsaye na kare naira da makamantansu a'a ta yi tunanin yanda za ta sauko da darajar inganta darajar naira kuma ta sauko da darajar kudin ruwa tsadar kudin ruwa ta yi yawa a Najeriya kuma ba zai sauko ba sai ta rage ciwo ba su suka ko ta dakata da ciwo ba su suka a cikin kasafin kudi in aka daina ciwo ba su suka a kasafin kudi kudin ruwa yayi kasa in Najeriya da dama za su iya zuwa bankuna su karbi bashi su je su aiwatar da harkokin tattalin arziki wannan zai taimaka wajen samun ayyuka haɓaka kudin shiga na al'umma da inganta rayuwar al'umma ita kuma gwamnati a gefe guda za ta rinka samun haraji yana shigo mata daga wannan samun kudi na al'umma da na masana'antu sai ta haƙura da samun kudin da take a yanzu daga naira nan da shekara ɗaya biyu za ta iya samun arziki daga hannun al'ummata ba sai ta hannun naira ba na san cewa 'yan siyasa suna ganin shekarar su hudu kawai suke da ita kamar ba za su iya haƙurin shekara biyu zuwa uku ba kar su samu matsala wajen zaɓe amma da za a samu wanda zai haƙuri ya gwada musamman yanzu sabon gwamnati ce a gwada wannan tsarin su daina ciwo ba su ba wa al'umma dama yadda za su haɓaka tattalin arzikin kafin lokacin zaɓe abubuwa za su canja sosai kuma wannan kaɗai zai iya ba wa al'umma daman su zaɓi gwamnati ba wai sai ka ciwo ba shi ka zo ka yi titi ka yi gada da makamantansu ba kuma ka sa al'umma cikin talauci ba shi ne wannan zai sa al'umma su zaɓe ka ba da fatan mahukunta za su yi gyare-gyaren da ya kamata.
Malami na gaba bismillah.
Assalamu alaikum sunana Buhari Gumel daga nan Lagos Nigeria. Magana akan tattalin arzikin kasa gaskiya tattalin arzikin kasar Najeriya ya samu matsala sosai tunda ma ake ba a taba samun karewa tattalin arzikin Najeriya ba irin wannan lokacin yanzu ka duba yanda kasa take ciki da yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati kowa yana cikin wani hali na haula yana kazana kai rayuwa ta yi tsada komai ya canja yanzu magana da ake yi yanzu ma'aikata ba sa iya zagurin aiki complete 5 days ba zai yi ba saboda idan kai ka kula da abin da zaka karba a wata da transfer da zaka yi ka jabo aiki in kai haka abin ba zai yi ba ba a iya biya kudin makaranta yara da yawa suna nan a gida a zaune ba sa zuwa makaranta saboda abin ba zai yi ba yan kasuwa rayuwa ta yi tsada kayan da ake sayar a samu riba yanzu abin baya yi ba ba a samu a cikin kaso kusan 10 da kake samu na riba yanzu bai fi ka samu kaso 2 ba to za ka yi rayuwa a ciki to kawai ni shawara da nake ba mutane yan kasa dole a rage bukatu a rage rayuwa a rage abubuwa da yawa saboda duk wani expense na rayuwa da ake yanzu wanda yake bai zama dole ba sai a hakura da shi saboda hannu da ake ci ita kuma gwamnati babban matsalar da aka samu guda ɗaya ne saboda shi rage wannan tallafin da aka yi mutane ana ganin cewa rage ta tallafin nan zai kawo sauki a kasa to wallahi tallahi ba sauki aka samu ba an samu matsi na rayuwa da hannun kunci na rayuwa a cikin sa saboda haka shawara da nake ba gwamnati ta yi hakuri wannan tallafi da aka ci da adada shi saboda kasa ana cikin wannan ne an yi abin nan domin a samu sauki to sauki bai samu ba sai wani ƙarin matsitsi aka shiga na cikin hawa wani kunci na rayuwa to kaga ai rayuwa tana cikin wani haula ana cikin wani ne a kasar nan saboda yanzu in ka duba mutanen da suke cin abin sau uku yanzu ba sa iya cin abin sau uku mutane sau biyu suke ci matsalar ma babban matsalar guda ɗaya da mutane yara yanzu ga sun ɗalibai sun yi jarabawa sun samu admission sun shiga university amma abin ba zai yi ba saboda halin rayuwa da ake ci mutum ba zai iya biya kuɗin sa kuɗin tarihin bai tafi sukuri ya tafi makaranta ya je ya ci gaba da karatunsa saboda abin da kake samu dan kasuwa ne kai abin da kake samu yanzu duk abin da ka samu abinci ya riga ya cinye komai na rayuwa dukkanin wani al'amarin na rayuwa gaba ɗaya abinci ya riga ya cinye shi a kaso kusan 10 yanzu a kaso kusan 100 na harkar sufuri ta Najeriya yanzu kaso 40 sun ajiye ababen hawansu kaso 60 ne suke amfani da su saboda yanayi da ake ciki na yanda zaka zama motar kamai da abin hawan kayan da zaka yi ba zai yi ba saboda kana magana abinci ne yanzu magana abin da ake ajiye ko magana abinci ake yi ba maganar wani wani harkar haka sukuri ko wani abu yanzu magana abinci ake yi ka samu kai da yaranka ku samu ku ci abinci sau uku a rana shi ake magana wallahi da yawa mutane ba su iya cin abinci sau uku wani sau biyu zai ci yayi kokari da ci sau wani sau ɗaya ma zai ci wallahi wallahi alazim wani ya ci abinci sau ɗaya ba zai ƙara ci ba shikenan to wannan kasa za a yi wacce irin kasa ce wannan muke ci wacce irin gwamnati ce wannan da ba a tausayin talaka a ciki mutane ana cikin wani hali harkar asibiti ta riga ta zama tsada komai ka je yanzu magana asibiti babu abin da aka samu sauki a cikin sa babu wani harkar da abin da talaka yake cin daga cikin kasan nan babu shi babu wani abin da talaka yake samu sassauci a cikin sa babu shi saboda haka ya kamata gwamnati ta tuba cikin hannun da ake ciki a tausaya talakan kasan nan a tausaya mana a duba hannun da muke ciki a duba a samu sassauci a cikin al'amuran rayuwar nan a samu sassauci a cikin al'amuran rayuwar nan a samu sassauci a ciki ya kamata gwamnati ta tuba shi shugaban kasa ya hakuri shiga cikin lamarin nan ya duba cikin talakawan sa cikin wani hali ba cikin wani hali a kasan nan yanzu magana da ake magana tsalan arzikin nan yanzu nan da shekara biyu ma wallahi alazim nan da shekara biyu halin da ake ciki halin da ake ciki a yanzu nan shekara biyu sai ya linka sau sai ya linka wajen sau nawa nan da shekara biyu idan gwamnati ba ta yi wani abu akan wani abun ba 2 years masu zuwa halin da kasan da su cika Najeriya sai dai kawai Allah da ya gyara saboda haka muna kira gwamnati ta shiga cikin wannan lamari ta duba da idan basira a duba masarar sanin tattalin arzikin kasa su ba da shawarwari yanda za a magance wannan matsalar da ake ciki amma in ba haka ba akwai matsalar cikin kasan nan Allah da ya sauka Allah kuma nan fita
muna godiya kwarai kwarai da gaske da bayanan Buhari Gumel zamu dakata a yau sai makon gobe zamu ci gaba da shirin inda mahalarta zauren ke tattaunawa kan halin tattalin arzikin Najeriya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibril wanda ya hada shirin daga Lagos da Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku daga nan birnin tarayya Abuja ku huta lafiya
a gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102 zangon FM za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ungulde da Buhari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar Taura jihar Jigawa masu son jin tarihin Azbunawa ko Auzunawa dake jamhuriyar Niger musamman ma ko shin suna da alaka da wata kabilar kuma ta daban ko kuma wata kasar ta daban to idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilinmu a Yamai Salamu Muni Barma da kashi na biyu na ansoshin da ya samo daga masanin tarihi Professor Jibo Hammani na Jami'ar Abdul Mumini Diofo da ke Yamai wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa
in kai bincike sosai sai ka gani lalle babu wata iyaka tsakanin harshen Hausa da harshen Berber da Buzanci da harshen Masar ta da babu wani iyaka amma da zarar ka kai gabas sai ka ga wata famiye kuma da yanzu mutanen Turkawa famiye daban sai kai gabas lokacin da ka samu abuna an wonsu mutanen Irania halshe ne daban sai ka yi gabas ko kuma wajen turai lokacin da ka samu wasu amma larabawa sai kawai yamma kenan wannan daga suka ce akwai amma dangantaka jini babu dangantaka jini babu to zancen da muka fara dazu na shigo Auzunawa na ce maka akwai dalili na farko shine sun kamallaki rakumi inda suke so su ba su da yawa ba amma da suka mallaki rakumi shi ba su dama su mallaki sahara dalili na biyu shigowa musulmi da musulmi suka shigo wasu sun yaki da su to musulmi sun yi karshen su da yawa cikin su sai sun kai kudancin kasa kenan cikin karni na 9 ana samun abin waye kamar cikin Niger da arewacin Mali musamman Niger tabbat ne ba shakka sun yi shekarar dubu ciki
ya za iya kwatanta matsayin Agadez ga Abzanawan Niger ko kuma Abzanawa ma gaba daya idan kai la'akari da yadda wasu ke kiran masarautar Agadez masarautar Abzan
ita sarautar Agadez masarautar Abzan ne Abzan Hausa ce akwai wani da ne ana cewa Makar da yayi aiki da Dariya ne hayace akwai cikin daulolin da ke cikin ƙasar Agadez akwai Abzan kasan kuma Abzan ƙasar Hausa ce har iyaka wajen Libya duk da Hausanin suka zama masu alshin Hausa ne Allah kalla sun yi zama nan kenan su Hausa sun yi dade tare da Abzanawa kamin ma wani tashin hankali ya zo su bar wajen sun yi shekara ɗaruruwa tare to Abzan akwai wata daula da ƙarama da ake ce ma Abzan to kenan Hausa'in sun ce Abzanawa kenan mutane masu zama in ƙasar nan da suke kira Abzan su Hausa to sannu ƙasar ana transmission sannu har abun ga sunan ya komo ga wani irin mutane a gani to shine shi sarkin Abzan ko da yake wasu wanda sun tarihi ba sun ce menene daga ina yake daga Fezzan da wannan duk ƙarya ne sarkin Abzan asalin shi ba Abzan ne asalin sarauta ta Abzan da kaga sunan uwar sarki na farko kasa ta ga ta Nazanet da kaga sunan uwar sarki na farko kasan ba Abzan ne kuma an san Abzan ne ban san yanzu su da ba su san tarihin Abzan ba suna ganin kamar ba haka ne ba kuma sun na lokacin da aka kafa sarautar Abzan ma lokacin suna wajen Aljeri ko Libya amma suna zance bisa abubuwan da ba su sani ba
akwai wasu alamu ko kamanni waɗanda ke ba mutum damar da ya ga ba Abzan ya gane cewa ai wannan ba Abzan ne
babu da kamar lokacin da ne lokacin da suka shigo su ta farko cikin rajin nan lokacin nan sai in kaga mutum ya haka na ya ce Ahmar wanda kana iya ka ce abun ga ba Abzan ne amma daga baya da suka shigo musamman wajen kelewai da suka shigo lokacin har zuwa ƙarni na 15 ha na ce maka ƙarni tara akwai Abzan nan masan lokacin da suka shigo amma ƙarni na tara tabbata ne akwai suna to wanda suka shigo sannu suna shigo wanda ke shigowa sai suna kokari su amshe mu inda suka tarda wuraren kiyo kasan kasashe wadda ba ta da dausayi suna su amshe musu ya kuje suka tashi to Hausa wanda ke ciki yamma kudu musu yamma akwai masu amfani da harshen zabarmanci to waɗannan manoma ne kuma ba su da yawa wayancan makiyaya ne kuma suna da ƙarfi da makamai to sai su bautar da mutane ko su kore ku lokacin da tashin hankali ya zo tsakanin Abzanawa su kore Abzanawa su kore Abzanawa to wayancan masu ƙaramin ƙarfi da suka zo masu amfani da harshen Hausa wasu suka yi gudu suka bar wurin suka yi yamma daga baya suka yi abuna suka yi gudu suka zauna akwai har yanzu akwai sunayen su ana an san su daga inda suka zo cikin Abzan kamar yanzu kawajen tawa kwallon madami ne ga abin da ni karanta ma ga wani cikin wani kwalag har wajen ma gabas wajen kasar tsotse baki wata la'ar kwaye to lokacin da suka shigo wayannan sai Abzan suka mamaye wanda suka yi gudu wajen kelewa sai suka shiga ba su bautar da mutane Abzanawan su sai suka haɗu da su arme da menene suka zama baƙaƙe komitise wasu to da kamin nasaru su zo cikin arzin akwai abzinawa wanda suke jajaye ne amma don dizon bakake ne amma suna da bayi ko ne abun gasha masu yawa da faransa suka zo kabilancin nan duk wayen nan da kyamar da ake mutun din saboda lanufa ta shi nasaru turawa faransa wasu suka kawo wannan su suka kawo wannan dan wanda ke da fata shi ta yi kusa ga tasu sai suka daukaka shi shine sama wanda ko shi ko kai asalin ka ba abzine kake to sai su sabkar da kai cikin jeje auna cikin baska abzinawa abzin misali kan mutanen wajen tawa ina tsammanin wajen da murguma wanda ke kusan su in an ce mutum ba abzine ne kenan mutum ne wanda yake da asalin daraja ta daya ko aure ba shi da bajaja ce ka gani ba shi armi da zaza shi sai dai shi tayi daga nan ya tashi neman har yanzu wajen da murgudan neman mata amma akwai mata nan wacce in ba asalin su ba ya shi ne ba abzine dan akwai ba abzine mai asali akwai bajaja ce wanda abzine ya kace mai imran akwai buzu cikin su akwai wanda aka yantar da su idarfan sa'annan akwai buzu bayi sa'annan akwai makera akwai masu tuka ne ta gani duka shine abun amma yanzu kuma ko cikin kasar Hausa an ce buzu sai aga kamar beja da mine duka buzaye ne harshen ne mutane Hausa yake cewa buzanci amma ba abzin ba bajaja ce bane bajaja ce ba buzu bane
wato dai a nan Nijar ba idan jihar Agares akwai wasu wurare ko akwai wasu jihohin da ake samu abzina
hawaye ko ina cikin Nijar ai shi ne matsalar tawaye ne Nijar dan babu jiha cikin Nijar inda baka samu abzinawa suna zamani cikin gonakin su kasar su kuma ka gani yi abzinawan da ke cikin dake abun ga wajen Agares ko wajen Azawad sun yi wanda ke Azawad ko ne yawa ai
to sai a kasance da mu makon gobe yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Professor Jibu Hammani na Jami'ar Abdulmumini Diofo da ke Yamai da wakilinmu a Yamai din Sulaiman Munni Barma da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam da Ibrahim Garba masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ku kwana lafiya.